بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس ترى غوات شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دبو ديدة دليهدو دا قوم شابكوي وان ديدة شاترة غوات ديسمبر 1996 إدنبا من تابع جيني مكفارة بياني دنگاني دي وابام تقبرة كراتون وان للتافي قيام رمضان نا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أمامك تزامي ووان للتافي شمبتا دا وان للتافي نشيه عثمان مجددي الله متوقع كنسر كي قال مش رحمة دا يردا واتو للتافي اندكي دا سنا هداية الطلاب إلى طريق الصواب منكرانتو مسألو لدا ما قداغو مني وان للتافي منكرانتو حزوا قرشان مسألة تترى فسيلو كتي يقولي منا دان هكا سبو دا مهم منشو وان مسألة تترى دا كما علاقر تدتغو ما سيمشي تاسعها mas'ala ta tara daga cikin mas'aloli guda goma da ke cikin wannan littafi al-Sheikh Uthman ibn Fodi yace anna kullu man taraka makhtalifa fi wujubihi aw fa'ala makhtalifa fi tahrimihi la yunkaru alayhi in qallada ba'd al-ulama fi dhalika Sheikh yace ka sani da cewa duk wanda ya bar wani abu da aka yi sabani game da wajibcin shi ko ya aikata wani abu da aka yi sabani game da haramcin shi ba za a yi mishi fada ba matakar dai yana koyi da fatawar wasu malamai ne game da wannan hukunci illa an yuqallidahu fi qawlin khalafa nass al-kitabi aw nass as-sunna aw al-ijma'a shehu yace sai dai fa in wannan mutun yana koyi da wannan malami ne a karkashin maganar da ta saba wa nassin al-qur'ani ko nassin sunna ko kuma nassin ijma'i wa amma in wafaqa qawla mujtahid ahli sunna fala yunkaru alayhi shehu yace amma matakar magana matakar aikin da wani ke bi doka ce wadda ta shafi wajibci ko doka ce wadda ta shafi haramci ta yi daidai da fatawar wani malami cikin manyan malamai na ahli sunna to ba za a yi mishi fada akai ba in dai ba wannan magana da yake bi ta saba wa nassin alqur'ani ko sunna ko ijma'i ba والمراد بالإنكار إنكار الحرامي شيخ يجي أبن داكي نفي دا إنكاري فتن داكي نفي دا جواب داكي مشبا فتا وان دي كيمت أين حرامتي ولو أنكره إنكار الإرشاد أو أمر به أمر النصح والإرشاد وذلك نصح وإحسان shehu yace amma da zaka ga mutumin da yake wani abu wanda yake akwai sabani wajen haramcin shi ko kuma akwai yake barin wani abu wanda yake akwai sabani wajen wajibcin shi sai kai mishi ainihin wato inkari musu na wannan abu da yake amma musu na kokarin ka shiryar da shi ko kuma ka umarce shi umarni da nufin nasiha ko ka dawo da shi kan hanyar da kake ga abin yafi zama daidai to yace wannan ainihin wato nasiha ce kuma abu ne mai kyau misali fatsagen kuciya a sallah ai wannan baki ɗayan malamai sun hadu akan cewa haramun ne mutum ya rinka fatsagen kuciya a sallah ko kuma ya rinka yin sallah irin wadda take yana rigayar liman ko suna ayyuka tare da liman to sayyidina Abdullahi dan Umar sun yi sallar jam'i da wani mutum sai ga wannan mutum yana rigayar liman ruku'u yana rigayar liman sujuda yana rigayar liman dukkan ayyukan sallah ana sallame sallah sai Abdullahi dan Umar ya kama shi ya mishi duka yace la sallaita wahdaka wala bi imamin iqtadaita kai dai bakai sallar ka kai kadai ba da kai zaman ka a gida ko inda kai kadai kai kai kuma bakai koyi da liman batun da baka bari liman yayi sannan kai dan haka sai yace a idis salata ka sake wannan sallah taka to kaga anan ya dake shi ne yayi mai inkari akan yayi wani abu wanda yake kai tsaye ya saba wa nassin alqur'ani da sunna da ijma'i shine sallar shi ba ta dan babu natsuwa a cikin ta mun fahimci wannan da kyau ko to sa'annan a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama basu san wannan abu da mutane suke rikewa a yau wanda ake da suna tarbi ba sai zamanin karshen rayuwar sahabbai aka zo aka fara waɗannan abubuwa Abdullahi dan Mas'ud sai ya ga wani mutum da tarbi a hannu sai ya kwace wannan tarbi ya kwada mishi ya tsuntsunka shi ya watsar da shi ya ce kun fi sahabban annabi ilimi ne har da za ku kawo abin da basu kawo ba mun fahimci wannan da kyau baki ɗayan sunan kalmar subha ma muwallada ce a cikin lugar arabiya duk wanda ya san abin da ake kira da ilmin sarf a ya sarf ya san cewa wannan kalmar muwallada ce ma'ana daga baya aka kirkire ta ba ta a cikin musulunci at-tasbihu asalin kalmar at-tasbihu tasbihi sai aka ce as-subha abin yin tasbihi to wai har aka kaga wai annabi ya ce ni'mal muzakkar as-subha wai ma dalla da charbi abin yin tasbihi yaushe manzon Allah ma ya taba ganin charbi Allah ya ji ka Malam Abubakar Gumi Malam Abubakar Gumi ya ce ai charbi asalin shi daga kristoci suke ni ina nan da kasar din aurina yace asalin charbi daga kristoci ne kuma in ka je ka tafi ko a Vatican Father Vatican can Father Pope Roma za ga Reverend Fathers suna yau da charbi a hannu daidai inda ku kuke sa ladan da wane ne din nan su cross suke sa ko sai kuka cire cross kuka sa ladan Allah ya kiyaye shi yasa an kana da charbi ka tsinka shi ka watsar da shi ba addini bane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wai aka ce wai yazo ya ga wata mata da tsakuwa a gabanta wai tana tasbihi wannan hadisi munkari ne yadda hadisin yazo da kyakkyawar riwaya shine matar shi ce ya fita barta tana yin tasbihi bayan sallar asuba sai dawo sai ce har yanzu kina nan a halin da na barki tace muna nan muna neman mu samu shiga a wurin Allah yace na faɗi wata kalma a bayan tafiya ta da na rabu da ke da za a gwada tawa da taki da tawa ta janye taki sallallahu alaihi wasallama ai dama dole taka ta janye manzon Allah to sahabbai sun fi kowa kwaɗayin alheri sai tace ya manzon Allah wace kalma ce sai yace subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wannan kalma da zaka faɗe ta tafi duk wani wanda zai tsaya na wani bata lokacin shi akan wasu bidiyoyi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi sarki da godiya sun tabbata ga Allah adada khalqihi gurgudan yawan halittun Allah haka kake godiya kake tsarkake Allah waye ya san yawan halitta Allah wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa ba wanda ya san tare rundunar halitta Allah sai shi kadai mun fahimci wannan da kyau ko sa'annan adada khalqihi wa ridha nafsihi ina yabo da godiya da tasbihi ga Allah gurgudan yawan yarda Allah waye ya san yawan yarda Allah sai Allah mun fahimci wannan wa midada kalimatihi kuma gurgudan yawan magana Allah Allah yace da a ce duk bishiyoyin duniya za a feke su su zama alkaluma duk tekun da ke duniya a markade ta ta zama tawada a ce za a rubuce kalmomin Allah ma nafidat kalimatullah maganganun Allah ba za su kare ba to kai kana tasbihi da godiyar Allah gurgudan yawan maganganun Allah waye kai ka yawan tasbihi wa midada kalimatihi wa zinata arshihi haka kuma ina tsarkakewa ina godewa Allah gurgudan nauyin al'arshin Allah waye san nauyin al'arshin Allah la ya'lamuhu illa Allah to haka wannan tasbihi da ake so kai sai annabi ya ce mata ku rinka yin tasbihi da yatsunku domin yatsu din nan su ne za a tambaye su a ranar alkiyama su za su yi magana wannan baki naka da ka gani da harshen ka toshe shi za a yi ba zai samu jawabi ba in kaga ya samu jawabi sai in an shiga wuta ko an je aljanna saboda yana da zarbabi shi yasa al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibuna hannayenka da kafafuwanka su za su yi jawabi wannan harshe da ka gani ka dube shi tun anan duniya kalle yadda halitta shi take aka dauke shi aka saka shi a can kurya aka kawo hakora aka kakkafe shi aka boye shi aka kawo labba aka toshe shi amma sai ya fito ya faɗi abin da zai kai ka wuta babu abin da aka adana a jikinka irin shi tun aka tura shi amma ka kalle shi sai ya fito mun fahimci wannan da kyau jama'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wani sahabi wannan harshe ka rike shi da kyau sai kasa fahimta abin da ake nufi sai ce ya manzo Allah na rike da me zan magana manzo Allah ya ce kai dai saka rai ne baka fahimtar magana akwai abin da ke kifa mutane wuta irin harshe ka duba ka gani shi yasa annabi ya ce duk wanda ya kiyaye tsakanin labban shi guda biyu harshen shi kenan da tsakanin kafafuwan shi guda biyu farje ko azzakari kenan yace ni kuma na lamince mishi aljanna ka gwada ka gani sai kai fama da shedan in ba haka ba zai kai kai baro ka ta dayan wadannan in bai kai ka ta duka ba ma mun fahimci wannan da kyau jama'a to saboda haka sai aka samu hadisi sahihi har waye wancan hadisi ma cikin Abu Dawud yake hadisi sahihi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace naga annabi yana yin tasbihi da yatsin shi na dama shi yasa tasbihi din ma da yatsin dama ake ba a hadawa da na hagu mun fahimta in kazo sai kai subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar a cikin sahihin hadisi wanda al-imamu ahmad ya ruwaito annabi yace babu kalmar da Allah yake son ya ji dadin ta yaji ana fadi irin subhanallahi wa bihamdi kana tsarkakewa kana godewa Allah to shi yasa daga yau ya kai dan uwa musulmi sallah ce ka idar zakai tasbihi to wannan carbi ka ajiye shi gefe guda za a tashi kiyama baka san da yake ba balle zo ya shedar ka wadannan yatsuna ka su ne za su yi jawabi waye sanar shekan an ce ku zo ku yi jawabi in suka fara da subhanallahi Allah ya ce kunkuru a kai ku aljanna ba ta gyaru ba to amma kai da tasbihi an watsar da carbi a nan tudun wada an yi tashin duniya yawma tubaddalul ardu ghayra al ardi was samawati wa barazu lillahi al wahid al qahhar manzo Allah yace a wata duniya ce za a yi tashin duniya gaba daya ba wannan sama ba ba wannan kasa ba haka qur'ani ma ya tabbatar to sai ma ake fasara yake wata kasa ce ga ta nan fara sal kamar alli sai dai kawai ka wayi gari sai ka ganka ga kanan yau sai yadda aka yi da kai ka san cikin hikimar Allah haka yake a cikin ɗabi'ar ɗan adam duk sanda ake son ka sallama da wuri in aka bi ka cikin lumana akan samu matsala game da kai idan mobile suka zo za su bincike a kasuwa sai su shigo da gudun tsiya wannan ya tsohuwa mai sai da zo gane su ya kice ta gefe guda wannan a buge shi kai da aka zo binciken agogonka da katan katan yanzu sai ka bada kai kaga wannan tsohuwa ba ruwan da amma an watsar da ita gefe guda dole kai ka sallama ko to saboda haka cikin hikimar Allah ba yadda muke dinnan yanzu za a zo a ce a tafi filin kiyama ba da sai wani ya gaddama wannan sama sai tai bindiga ta fashe idza sama'un shaqqat wa adnat li rabbiha wa huqqat Allah kenan yace idan sama ta tsage kuma Allah ya ba ta izinin ta tsage din sai yace dole ta tsage waɗannan taurari da kake gani za a wargaza tsarin su kowa zai kama gaban shi wajumi ash-shamsu wal qamar duk baki ɗayan wannan halitta da ka gani sai an yamutsa ta tukuna to in aka ce to a wuce wuri kaza za ka yi jayayya kaga hikimar ubangiji kenan mun fahimta ko to saboda haka abinda ake so da kai ya dan uwa musulmi duk sanda ka tashi tasbihi ne kai da yatsinka na dama za kai wani abu ne wanda shari'a ta ce a kirga so 100 ko so kaza kai da yatsinka na dama in ka bi a hankali za kai ba za ka rikice ba to amma abin da yake faruwa kana gudu za ka je kaza kuma wallahi duk shedan ne fa yanzu yau akwai wanda ya zauna ya azkarus sabahi wal masa zikirori na safiya da ake yi لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قفا دري صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قفا قوما الإمام الطبراني رويته حديثي كتاوى أكنهك من فهمت سبحان الله وبحمده قفا دري دقا سننسن زوجك الرواية صحيحي to waɗannan abubuwan sai ka lazimce su ka kula da su to in ka zo zaka rinkai ka rinkai kuma a tsanaki haka kada ka zo kana subhanallahi 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 kai ma baka san abin da kake cewa ba balle shi Allah da kake gayawa Allah ya shiryar da mu to saboda haka Shehu Usman yake cewa wa hadha kulluhu fi babil hukmi wal amali wannan fa didda ake magana akan nasiha in an zo a da wajen da hukunci da aiki duk baki daya ana magana wannan matsala da ake magana akan ba za a yi wa mutum inkari ba ana magana akan wajen hukunci da kuma wajen abin da ya shafi aiki wa amma fi babil fatwa amma game da matsala akan fatawa ayi maka tambaya algafata malan ina hukuncin kaza kai kuma kace kaza fayunkaru alaihi idza afta bishab to za a yi wa mutum inkari za a yi mishi fada idan ya bada fatawa da abin da yake shazzi ne me shazzi shine abin da ya saba wa shari'a wal marjuh da abin da yake hujjar shi bata da ƙarfi li anna al fatwa bihi ma la yajuzu ijma'an saboda malaman musulunci sun hadu akan cewa bai halatta a bada fatawa da magana da ta saba shari'a ba, ko kuma magana da take ta ainihin zambata da karfi, bal bil mashhuri war rajih, sai dai a bada fatawa da magana da take shahararriya ce, ma'anar shahararriya wadda take da dalili daga Allah ko daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, da kuma wadda take da hujja mai karfi, to kaji mas'ala ta tara kenan. Mun fahimci wannan? To mas'aloli da muka tattauna jiya akan saki uku da magana akan ainihin mai idda, duk waɗannan mas'alolin ba shaz bane, mashhurai ne tunda suke da asali daga Allah, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai aka gabatar da wani yayi tambaya ne, sai ya ce to yanzu in ya kasance wannan aure da suka yi a cikin idda shekaru aro aro ne, ga ƴaƴa an riga an samu, ya za a yi? Ai ƴaƴan nasu ne, ƴaƴa nasu ne, za su shiga dan su halal din su tsab, babu wani abu, kuma za a iya gyara auren a yanzu. Mun fahimci wannan da kyau ko? Abinda ake so ka fahimta shine Allah madaukakin sarki yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim, haqiqa manzo ya zo muku, wannan manzo daga cikin ku yake, mutum ne dan uwanku, mai kwadayi ne ga duk abin da ainihin zai kwantar da hankalinku, kuma wannan manzo duk abin da zai wahalshe ku yana kuntata mishi. Mun fahimta? To shi yasa duk matsala in ta zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya warware ta. Ayran nan mun kawo magana wanda yaje jima'i da matar shi da watan azumi, da ya taho wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama, zuwa yayi ko sallama bai ba, zuwa yayi kawai yana ya rasulullahi halakt, na shiga uku, na shiga uku, na manzo Allah yace kai me ya shiga, me ya saka ka uku, kake ta ka shiga uku? Yace waqa'tu ala imra'ati fi ramadana wa ana sa'im, na sadu da iyali na cikin azumi ina azumi kuma. Yaya za ai kenan? Manzo Allah yace kana da halin kai kafara ka yantar da baiwa, wuya ɗaya kenan? Yace babu. Kana da halin ciyar da miskinai 60? Yace babu. Kana da halin azumin wata 2? Yace babu. To ya za ai da shi kenan? Sai koma sai zauna a san yadda za ai da shi. Ya zo kotun koli. Mun fahimta? To ya za ai? Shikenan. Ana nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama aka kawo mishi ainihin sadaka ko zakka, sai ya dauka ya bashi, yace tafi kaje kai kafara. Sai wannan mutum yace duk gaba ɗaya gabas ai kudu zuwa arewacin Madina ba gidan da ya dace ci dabinan nan sai gidana. In ba wa sadaka kuma, Annabi yace tafi kaje ka ci. Sai koma yana cewa na taho wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama da laifi, na koma da kwando guda na dabino sallallahu alaihi wasallama. In ba fatawa Annabi ba, ina zaka samu haka? To amma yanzu in ka shiga kunci sai a ƙara kuga ka kunci, ba sauki sai a ce a'a babu sam tahrimu ta'bid. To shine sai kaga cewa wasu sai su ce kai su gaskiya za su je su ci gaba da zaman su, ko duk ku ita wa'azi kuna wajo ko wajo ko ba za su ji ku ba. Gwamma ka dauka bincika, malamai su yi bincike a gane abin da yake daidai, a ce jama'a ga abin da yake daidai. To waccan fatawa fa yaya ba za a bi waɗancan malamai ba? Sai a ce a'a, tunda an gane ga yadda magana take, sai a ce Allah ya gafarta musu. Mun fahimci wannan da kyau ko? Da za ku ga an warware matsaloli da yawa wallahi. Allah ya shiryar da mu. Ashiruha, mas'ala ta goma, Shehu Usmanu Allah ya ƙara mishi rahama yace anna man yunkaru alaihi inkara alharami huwa alladhi khalafa nassa alkitabi aw nassa sunna, mutumin da za a yi mishi inkari, a yi mishi fada wanda yake ya kai matsayin haramci, to shine wanda ya saba wa nassin alqur'ani ko nassin sunna aw al-ijma'a, ko ya saba wa ijma'i, to irin wannan shi kam sai a yi mishi inkari akan haka. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? Sai shehu ya ce wa hunan ta ha kitabu hidayatul tullabi wallahu alhadi ila sawabi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalina. Shehu ya ce anan ne littafin ainihin da aka rubuta don shiryar da ɗalibai ya ƙare. Allah maɗaukakin sarki shi ke shiryarwa zuwa ga hanya wadda take daidai. Allah ya shiryar da mu. Ya ce godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu, tsira da aminci ya tabbata ga ainihin shugaba ko fiyayyen halittu, fiyayyen manzanni baki ɗaya sallallahu alaihi wasallama. Mun fahimci wannan da kyau ko jama'a? To saboda haka kun ji a takaitan takaitawa abubuwan da Shehu Usmanu ya tattara mana anan. To ashe duk wanda ya kawo wata fatawa wadda ta saba wa sunna, shi yake wa inkari ko? Ko da ta saba Qur'ani ko ijma'i? To a zamanin sahabbai mun ga Abdullahi dan Abbas, inda ainihin aka zo mas'ala ta faru. Abdullahi dan Abbas yaro ne karami, cikin malaman sahabbai kuma, tare da cewa yaro ne karami amma an tashi lissafin ainihin manyan malaman sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana saka shi a ciki. Shi yasa Sayyidina Umar duk inda za a yi taron manyan malamai sai ya jawo hannun shi sai ya shiga da shi, sai ko Riyadu Salihin ka karanta za ga wannan hadisi, sai manya suna jin haushi, wannan yaro ya ake shigo da shi kuma mu muna da ƴaƴa kamar shi. To ran nan sai Sayyidina Umar, ka san kana da ilimi ba a fada da kai, Sayyidina Umar sai ya sako matsala, wa zai fassara mana idza jaa nasrullahi wal fata aqsar sura fil qur'ani, wa zai fassara ta? Sai suka ce ai wannan sura tana umarni ne da bushara cewa saqo ya cika, za a zauna a ci daula tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Diddatta wannan suka tafi akan wannan fassara, sai ai waiwaya wurin Abdullahi dan Abbas, yace kai yaro haka kake ganin haka fassara take? Yace a'a, yace ishara ce ga cewa tunda Annabi ya cika sa sakon da Allah ya aika shi, me zai zauna yayi a cikin mu? Ishara ce ga mutuwar Annabi. Sai yace to ni ma fahimtar ka irin ta na fahimta. Sai yace to kun ji abin da yasa nake shigo da shi zauren taro, mun fahimci wannan? A yanzu ko shekarar shi 20 in ya zama biloniya yaya, duk inda yake taro ko kololuwa ne za a tafi da shi, amma fahimta? To Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. To abinda muke so mutane su fahimta shine, a zamanin Sayyidina Abdullahi dan Abbas, manyan malamai sai suka bada fatawar aje ai aikin haji ifradi ko ai kiran, sai aka zo wurin Abdullahi dan Abbas mai tambaya yace wanne irin aikin haji ya kamata in yi, sai Annabi, sai Ibnu Abbas ya ce mishi kaje kai tamattu'i, saboda shi Annabi ya umarni da ai. To shi ne yace sai abubuwa sai shiga cikin takafu'ul adilla. In malamai suka ce takafu'ul adilla shine ka kalli nan sai ka ga wannan dalili na da karfi ta wannan fanni, ka kalli nan kuma wannan dalili na da karfi ta wannan fanni, kuma suna dukan junan su, kaga za ka rude kenan. Wannan dai ya ce gashi abinda za a yi tamattu'i, ya ce haka Annabi ya umarni. To amma dan yaro ne dan karami, waɗannan manya-manyan malamai ga manya-manyan nadi kuma sun ce ba haka za a yi ba. To kaga girman malaman can yake kallo, nan kuma yana kallon kankantar wannan yaro. To amma yana kallon yaron ya danganta tashi fatawar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ce to bari tun daga wadda aka danganta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bari in yi ta. Sai ya je sai ya aikin hajji tamattu'i. Tamattu'i shine idan kai umararka ka warware ka ci gaba da harkokinka, ko kana da iyalinka zaka ci gaba da hudda da ita kana kusantar ta. Sai ranar tarwiya, ranar 8 ga wata ka kintsa, shikenan ka wayi gari ranar 9 ga wata a tafai hawan Arafa, kuma ka zama alhaji kenan, kai tamattu'i kenan. Allah yace faman tamatta'a bil umrati ila alhajji famastaysara min alhadi. Qur'ani ma ya tabbatar da tamattu'i. To saboda haka sai wannan mutum ya je tamattu'i din, amma yake zuciyar shi ta nemi shi kaikayin wannan fatawa daga yaro ta fito, waccan kuma daga manyan malamai. To yaya? Yace yana kwantawa bacci sai kawai ya ga wani mutum ya zo yana ce mishi hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala, hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala, hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala. Hajjinka ta karbu, umararka ta samu shiga. To yace sai ya zo ya gaya wa Abdullahi dan Abbas, Allah gafarta malam fatawarka da ne aiki da ita din nan da kace daga Annabi take, nayi mafarki an bayyana min cewa abin nawa yayi daidai. Ash-shahidu shine sai Abdullahi dan Abbas yace ka zauna in yanka maka kudi cikin albashi na ka rinka ci tunda kayi mafarkin sunna. Ba ma ido da ido ba, mafarkin sunna in kai a sai a yanka maka albashi ka ci. Yanzu ko sai ka ci dan karan zagi da duka. Allah ya shiryar da mu. To wannan ita ce shimfidar, mun karanta wannan littafi ne saboda ya zama a bude kwakwalwarka, a dan tausashi hankalinka, a lallashi imaninka akan wasu abubuwa da mai yiwa zaka ji sun sabawa al'amuran da kake so. To sai a ce maka tunda dai Shehu Usman ya ce duk abin da ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shari'a ce ba mazhaba ba ko? To sai kai hakuri ka danne dan abin da ke damun ka din nan, a bar manzon Allah shi ma ya sarara ko? Ai shehunan dariqa sun more mutane, shekaru 30 da suka wuce suka yi ta wahal da mutane, suka yi ta gudun fanfalaki. To yanzu a bar manzon Allah kuma ya kawo mutane shari'a su yi aiki da ita sallallahu alaihi wasallama. Tare da cewa wannan littafi asalin shi ka ganshi salatu tarawih, babban littafi ne Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya yi shi, ya tattauna daya bayan daya game da sallar tarawih da duk abin da ya shafe ta. to da akwai lokacin da a lokacin da ya rubuta wannan littafi kamar shekaru 30 da suka wuce kenan sai suka ci gaba da raya wannan sunna in aka zo za a yi sallar tarawih raka'a 11 raka'a 11 din nan wataran ay hudu ay sallama ay hudu ay sallama ay uku ay sallama wataran ay biyu ay sallama ay biyu ay sallama ay biyu ay sallama har ay biyar har ay bibi so biyar sannan ay daya wataran ay bibi so hudu sa'annan ana sallama kaga sallama hudu kenan sa'annan a tashi ayi raka'a uku gaba daya ayi sallama ma'ana raka'a 11 launin yadda annabi ya karantar to shikenan sai aka samu wasu wadanda suke yan bid'a ne sai suka yi ta suka akan wannan littafi tare da cewa fa babu abin da Albani ya fadi cikin wannan littafi sai abin da yazo cikin sunna raka'a 11 Aisha tace ko a Ramadan ko ba a Ramadan ba Annabi sallallahu alaihi wasallama baya wuce raka'a 11 to shine sai ta ci gaba da bayani to sai aka samu wata riwaya ta hanyar Hisham ibn Urwa almajirin Aisha shi ma sai yace ainihin raka'a 11 biyu yakan kara su zama raka'a al-fajri wata riwaya kuma yace raka'a 13 sai ya shiru to sai wasu sai suka dauki wannan cewa raka'a 13 ake yi to shine asalin inda ko ga akan yi raka'a 13 a kasashen mu to wannan raka'a 13 a cikin riwayar Hisham kaji fassararta saboda annabi yakan kai sallar karshen dare ne lokacin da zai sallama raka'a ta 11 al-fajr ya fito sai kuma sai ya tashi sai ya raka'a ta al-fajr guda biyu a zahiri a surance in ka hada sai kaga kamar 13 ne amma a hakika fa waccan 11 ce lokacin ta ya wuce wannan lokacin ta ya shigo an yi guda biyu mun fahimci wannan da kyau ko to har yau sai wata riwaya da aka sake samu tace raka'a 13 daban ita kuma ba ta hanya Aisha ba malamai suka ce ita ma wannan ba tana tabbatar da raka'a 13 bane abinda ake nufi biyu daga ciki na farko din nan suna kasancewa ne raka'o'i biyu na nafila bayan Isha da yakan yi ko kuma wasu sauƙaƙan raka'o'i guda biyu da annabi yakan yi sharar fage da sallar dare din amma ita sallar dare din gayar ta shine raka'a 11 to me yake ƙara tabbatar mana da haka sai aka samu al-Imam Malik ya ruwaito asari Abdul Sayyidina Umar a zamanin shi ya umarci limamai da cewa su rinka yin raka'a 11 sai aka samu wasu riwayoyi raka'a 20 to waɗannan riwayoyi ba su inganta ba shi yasa malamai suka ce yin haka din bid'a ne haka al-Amir Sanani ya faɗi cikin Sublus Salam to shikenan waɗannan maganganu da Nasiruddin Al-Albani ya ɗibo ya kawo fato an samu akwai manyan malamai kuma suna yin 20 din to shikenan sai suka hura wutar bid'a sai mai tabbidin su sai ta tashi wasu suka yi tarbuce su nemi shiraddi wasu a wurin hudubobi a masallatan juma'a ko masallatan idi wasu a cikin kasar haka to shine duk baki daya suka gama wannan fuffukata su fama rabi hatti jaratuhum kasuwancin su bai yi riba ba ko kadan to da Albani ya ga bukata ta biya duk matasa alhamdulillahi rabbil alamina sun dauki raka'a 11 din nan to don mu a angon mu fiye da shekara 10 raka'a 11 muke alhamdulillahi rabbil alamin ya zama kusan duk kewayen duniya wannan abu ya fansama an da ana yin tarawih yadda ta dace da ta annabi sallallahu alaihi wa sallama to shine sai dawo ya rere wannan littafi sai mai da shi qiyamu ramadana an fahimta yadda zai maka saukin fahimtar karatu to amma akwai wani ainihin hadisi da ya kawo wannan hadisi da ya kawo shi kadai ne nake so in ciro mana shi a cikin ainihin muqaddima din wannan littafi mu karanta saboda wa'azin da ke cikin wannan hadisi muqaddima din in yaso kana so ka je ka samu kasar na 1 da na 2 na wanda muka yi karatun wannan littafi a anguwar mu sai ka ji amma dai yanzu abu mafi muhimmanci karatun littafin mu muke son mu shiga saboda muqaddimar duk an yi bayanan waɗannan rigingimu ne da aka yi tai to shine yace faqad sahha an ibn mas'ud shafi na hudu ne yace haqiqa ya inganta daga abdullahi dan mas'ud mawqufan abdullahi dan mas'ud ya faɗi wannan magana da zamu karanta wa huwa marfu'un ila nabi sallallahu alaihi wa sallam hukman annahu qala ko da yake abdullahi dan mas'ud ne ya faɗi wannan magana amma hukuncin ta shine a danganta ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama li'annahu laysa lirra'yi fihi majal dan wannan magana da zamu ji zamu karanta babu yadda ra'ayi zai shiga cikin ta to sai kowa ya karkada kunne ka ji wannan magana sahabi ne ya tara daliban shi cikin tabi'ai annahu qala ga abin da yace musu kaifa antum idza labisatkum fitnatun
yace yaya za ku ji idan bid'a ta zo ta kewaye ku ta zama kamar ita ce gara da jamfa da wando da hula da takalmi da nadi gare ku bid'a ta kewaye ku sama da ƙasa dama da hagu gabas da yamma ya harimu fi hal kabiru bid'a din ce ta abide da cewa fitna babba a cikin wannan bid'a zai taso har ya rakwakwabe ya zama tsoho cikin bid'a ya taso haka ya girma haka ya rakwakwabe har ya zama tsoho a cikin bid'a wayar bu fi hasagiru kuma yaro dan karami an haife shi an yi tarbiyyar shi a cikin bid'a wayattakhidhu hannasu sunnatan kuma mutane sun dauki wannan bid'a ta zame musu sunna yanzu misalin da muka buga jama'a in waɗanda suke son su ci mutane da bugudun sai su ce wannan addini na dariqa sai su ce ba cikin shi kowa ya taso ba to ba cikin shi kowa ya taso ba ba shine kowa ya taso ya gani ba ba a cikin shi tsofaffi suke rakwakwabewa ba yara a cikin su ake tarbiyyar shi yanzu wannan tarbiyyar da muka yi magana ba a cikin kowa ba ya taso ya gani shi ba amma ya haka yara haka to ma'ana bid'a kenan ta zo ta cudanyu ga mutane ta zame musu tamkar sunna a cikin ta suke girma a cikin ta suke mutuwa idza turika minha shay'un qila turikatis sunna sai a waye gari in aka bar wani abu daga cikin bid'an nan sai kaji an bid'a suna cewa kun ji an bar sunna wai bid'a ta waye gari ta zama sunna saboda mai a cikin ta aka taso aka girma to tambaya ce ibnu mas'udin yake wa almajiran shi wani hali kuke tsammanin za ku shiga in wannan lokaci ya zo a lokacin lokaci bai zo musu ba wannan mas'alar san bid'a ba ta da daraja a lokacin ko miskalar zarratin in kai ta zaka zama abun gudu don a lokacin ne zaka ga ana cewa kaurecewa dan bid'a rashin magana da shi rashin zama da shi rashin hira da shi saboda me saboda bid'a ba kwam abu ne a wannan lokaci to sai yace to yanzu in kuka waye gari bid'a ta samu mukami irin wannan an maida ita sunna wanda duk yake yin bid'a ba a zo ana zinde ana zagin shi ana cewa ya bar sunna to yaya za ku ji idan wannan lokaci yayi to tambayar da yayi musu kenan Allah ya shiryar da mu qalu sai wadannan almajirai suka ce wa mata zak algafata malan yaushe wannan mas'ala za ta faru yaushe ne bid'a za ta zo ta zame wa mutane jikin su ta zame musu ainihin kamar tufafi ta cudanyi da su qala sai yace idza zahabat ulama'ukum idan malamanku suka kare malamai in suka kare ma'ana duk wadanda suka kai martaba ta malanta a ilmance aka neme su aka rasa waye malami shine wanda ya san alkitabu was sunna idan baka san alkitabu was sunna ba baka iya istinbati da istikhraj al ahkam al shar'iyya daga ciki baka iya tace hadisi ka gane wannan hadisi ya inganta ko bai inganta ba wannan hadisi nasikhi ne daga mansukh haka ce bai halatta a ce maka malam ba al imamu hakim ya ruwaito a cikin littafin shi ma'rifatu ulum al hadith daga imamu ahmad da ishaq dar rahwiya suka ce duk wanda ba zai iya ware hadisi wannan yace ya inganta wannan bai inganta ba a waɗanda suka inganta din kuma yace wannan ko da ya inganta amma ba za a yi aiki da shi ba saboda an shafe shi ga kuma wanda ya shafe shi to duk wanda ba zai iya wannan ba suka ce bai halatta in an gamu da shi ma a ce malam ba balle a bashi kujeran malanta to ashe ilimi na mustalal hadisi ya zama me ya zama tilas kenan to aka waye gari kai ne malami amma baka iya gane hadisi kaza ya inganta kuma meye ma'anar shi hadisi kaza nasikh ne hadisi kaza mansukhi ne yanzu misali akwai hadisi guda biyu tun nan kurkusa cikin bulughul maram zahirin ka kalle sai ka ce suna karo da juna ko kuma ka ji yadda ake ta karantar da mutane ai cewa wannan nasikh ne da mansukh wannan hadisi yana cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutumin da ya shafi azzakarin shi ina alwalai shi sai annabi ya ce ai gaba shi ce ya taba ba komai kenan wannan hadisi kuma yace duk wanda ya shafi azzakarin shi sai ya alwala sai kaji wasu sun ce ai wannan ya shafa wancan man massa zakarahu falyatawadda ya shafe wancan da yake cewa inna ma hiya babatun minka ko ɗaya ba haka al'amarin yake ba li'anna litawfiqi huna majalun za iya hada hadisan a aiki da su gaba ɗayan su dama idan hadisai guda biyu suka zo suna karo da juna malaman hadisi suka ce akwai mataki guda hudu a kansu mataki na farko za a fara tabbatar da ingancin kowanne ɗaya daga ciki in aka tabbatar da dukkanin su sun inganta to shikenan sai a dawo kuma sai a ga akwai yadda za a yi a hada su mataki na biyu kenan yadda za a hada su a ce to wannan ga ma'anar shi wannan ga ma'anar shi duk a aiki da su in akwai wannan hanyar to sai a bi in ba wannan hanyar sai ka duba shin ka san tarihi ma'ana wannan hadisin annabi ya faɗe shi ne lokacin da aka zo yakin Khaybara yakin Khaybara an yi shi a shekara ta 7 bayan hijira wannan kuma hadisin annabi ya faɗe shi ne a lokacin da aka zo Hajjatul Wada Hajjatul Wada an yi a shekara ta 10 ne zuwa ta 11 to shikenan tunda ka san tarihi wannan an faɗe shi ne a lokaci kaza wannan aka zo aka faɗe shi sai ka ce to wanda aka faɗi daga baya ya shafa wanda aka faɗi daga farko kenan dan me ka rasa yadda zakai ka hada tsakanin su kuma gashi ka san tarihi mun fahimci wannan to in baka da tarihi a hannunka sai me ka gwada karfin su daya baka da tarihi a hannunka ka kasa tarjihi a tsakani sai ka komo mataki na hudu shine at-tawaqquf sai ka saurara waɗannan hadisai dukkan su ba za ka yi aiki da ko ɗaya ba kenan ba kuma za ka bada fatawa da ko ɗaya ba sai ka je kana ta binciken ilimi akan haka za mu zo mu samu irin haka ta faruwa ga Sheikhul Albani zai zo ya bayyana mana yace sai daga baya yana nan yana roƙon Allah a hankali sannan Allah ya bayyana mai yadda al'amarin yake sai an yi wa Allah biyayya Ibn Taymiyyah yace wani lokacin in ya buga ya kasa fahimta mas'ala sai faɗi ya sujuda yana kuka ba dagawa ake yin al'amarin ba kwantar da kai ake ga Allah mun fahimci wannan da kyau to ma'ana in dai ana son suwana da suwana su zama malamai sai sun kware a fannoni na ilimi ilimi kuma shine qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi sai an ce Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai sun ce الامام الشافعي يقول كل العلوم سوى القران مشتغله الا الحديث والا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسوسه الشياطين يجي دي علمي مجي انا cewa حدثنا har akai mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko kuma qur'ani ko kuma aka mana fahimtar da bata saba qur'ani ko hadisi ba yace duk abin da ya saba wadannan abubuwa yace to wannan shedanci ne to yace haka za ta faru ne idan malamai suka kare waɗanda za su iya tace mana addini to yanzu kowa ya wayi gari ya zama malami tasaddara litadris kowa ya hau kujerar malanta ya zama mai babban malami saboda me qur'ani dai gashi an fasara mishi shi akwai na Hausa ko zai iya zuwa yayi nazari yazo yace zai tamsiri da haka eh tamsiri ake ko sannan litadafai gashi nan zai zo yayi hadisi ace ai wani ya iya hadisi to haka al'amura suka wayi gari to yace in malamai suka kare wa kasurat qurra'ukum makarantanku kuma suka yi yawa alarammomi kowa gashi ya iya karatun alqur'ani yanzu mata sun iya maza sun iya yara sun iya ku alamomi ne na wannan lokaci da zai faru wai zaka ga karancin malamai da yawan waɗanda suka kuma iya karatun alqur'ani ga sunan yanzu kowa ya iya shine Abubakar al-Ajuri ya ruwaito ainihin asari daga Mu'adh yace wani zamani zai zo nan gaba mutane kowa zai wayi gari ya kware gaba da karatun alqur'ani yace har a samu mutun ya dauki qur'ani yayi wa'azi mutane su kiji ya dau sunna yayi wa'azi mutane su kiji sai yace to ko sai na kago bid'a ne za su bi sai yace to kar ka sake ka kago bid'a ka duba yanzu duk yadda za ka ga mutane gaskiya ba za su ji ba kana kago bid'a yanzu sai a kewaye ka mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu yace wa qallat fuqaha'ukum kuma malamanku wadanda suke fahimta addini suka yi karanci fahimtar addini ba wai zunzurutun karatun ba amma fahimtar da gano maqasudin addinin musulunci to irin wadannan sai su karanci wa kasurat umara'ukum sa'annan sarakunanku sai su yawa da dai sardauna kwa ɗaya ne din Najeriya nan ko yanzu fa sardononi ko da na gangare da na tudu da har a ƙasa arna wata ran ba mamaki ka ji sardauna mun fahimta to shine al'umara sarakuna sarautu za su yi yawa wa qallat abna'ukum amintattu sa ainihin yi karanci daga cikinku da za a kawo naira miliyan guda ko miliyan goma a ce ga ta an sadaukar ga masallaci sai a yi ta tunanin wa za a danka a hannunta liman ko ladan ko wane ko wane wane ne ba wane ne ba ɗan committee ko kuwa suwa kowa gashi nan yayi zuru yana jira a danka mishi shikenan Allah kiyaye wal tumisati dunya bi amali al akhirah yace kuma a nemi duniya da aikin lahira aiki ne na lahira amma sai a zo ana yin shi kuma dan a samu mukamin duniya wato fuqiha li ghairi din kuma a rinka koyan ainihin addini ba kuma dan a taimakawa addinin ba kawai dan a samu duniya to kun ji in aka samu waɗannan abubuwa sun faru to shikenan za a waye gari to shikenan bid'o'i sun kewaye mutane kuma za su girma a cikin su to yanzu kowace gaba cikin gabobin wannan hadisi sun tabbata ko ba su tabbata ba to shi yasa kaga yanzu bid'a ta waye gari ta zama mutane kashi da bargo da tsoka da jijiya ta riga ta kewaye mutane yanzu kana cewa a bar bid'a kaza sai a zo ane maka lugudan raddi kana cewa ga sunna kaza sai a zo ane maka raddi Allah ya kiyaye wannan ainihin na dauko mana shine dan kadai mu ji kadan daga cikin abubuwan da suke cikin wannan shimfida wannan hadisi al-Imam ad-Darimi da al-Imam al-Hakim su suka fitar da shi da isnadai guda biyu daya sahihi daya kuma hasan Allah ya shiryar da mu to mun ji wannan da kyau ko jama'a to saboda haka nasiha ta farko zamu zo mu samu abubuwa a cikin wannan littafi to sai ya kokarin araya su dama mutane za su ce to ai mun yi kaza hukuma za ta kama kan kai sallar tarawih raka 11 ina ruwan hukuma da kai dama dai ba abin da mutane ke tsoro bake to a raya waɗannan mana raya waɗannan abubuwa da ake kin yi shine yasa kuka ga har yanzu hukumar musuluncin mata gagarin mutane Allah ya shiryar da mu to yace qiyamu ramadana tashi domin yin ibada a watan azumi don asalin qiyamu ramadan yana daukar mutun ya tashi ko yayi sallah ko yayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ko yayi wata ibada shine qiyamu ramadan amma anan shi ash-shaykhul albani yana nufin yin sallah ta ramadan din yace fadlu qiyami layali ramadana shafi na 17 kenan yace falalar mutun ya tashi yayi sallah da dare rakin watan azumi الفقره الاولى فقره تفرقوا الشيخ محمد ناصر الدين الالباني يتي قد جاء فيه حديثان حديثي غدا بي سن زو اكن هكا من فهمتا فلا لا زي كاو مكا تين تتاشي ده دره اي صلاه ده وتن ازمي اما بي تكاو مكا لو كان كذا لا لازم ان يكون كذا لو كانيات بي كاو مكا ودانن با سي يتي اكو حديثي غدا بي سن زو اكن هكا الاول ان ابي هريره رضي الله عنه قال حديثنا فرقو daga ابي هريره الله ya kara mishi yarda ابو هريره yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yuraghibu fi qiyam ramadan manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kwadaitarwa game da tashi ayi sallah da daren watan azumi min ghairi an ya'murahum bi azima ba tare da ya matsanta musu ba sai dai yana kwadaitarwa ne yana nuna akwai lada amma ba za a tilasta maka ba amma akwai lada dai thumma yaqulu sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kance man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda ya tashi da watan azumin ramadana yayi ainihin wato sallah tare da imani da kuma neman lada kaga shi yasa kullun ake gogormaya a gyara aqidarka duk sallar da zakai da zikirin da zakai da wani abu in baka da aqida ta gari aikin banza kake yi mun fahimci wannan da kyau jama'a to dan haka wannan ibada da zaka tashi kai da watan azumi to kaji sharudanta sharadi na farko ka zama kai mu'mini ne kuma sharadi na biyu ka zama kana yi ne dan neman lada to ina masu cewa su ba suna yin ibada bane dan Allah ya ba su lada wace ce yanzu nan kai ba zaka bautawa Allah ba sai dan Allah zai baka aljanna sai ka ce eh saboda annabawa ma aka Allah ya sifanta su yace wayad'una na suna bauta mana ragaba wa rahaba wa kanu lana khashiina suna bauta mana cikin kwadayin rahama da kuma tsoron azaba saboda me saboda suna tsoron mu to ashe ana bautar Allah ne saboda me saboda ka samu aljanna saboda kada ya saka ka a wuta in ba dan haka ba a to dan me kake bautawa na da wani dan bai da wuta da aljanna mun fahimta jama'a to dan haka ka tabbatar da cewa aqidarka da ake cewa ka gyara din nan wallahi alazimi ba cin mutuncin ka ake ba. Kuma abinda muke ga jama'a kullun, ku yi hakuri, duk sanne aka kawo mutane alheri haka suke yi, ba su san abin da ke ciki bane. Mun fahimta? Misalin wannan ya ishe ka ka fahimta, da za a kawo mulmule guda na zinare a saka a cikin leda, a kawo kashi a zuba a kan zinaren nan, a cika ledan nan a kulle, sai a dan bincine bakin shi, sai a jefar a can kofar masallaci, kowa ya zo sai karkata hancin shi ya rike haka ya kauce. Saboda me? Bai san abin da ke cikin kashin nan ba, kashin yake hange. Amma da a ce ya san abin da ke ciki shi ne zinaren nan fa, to da liman da ladan da sahun farko kowa sufa zai akan kashin nan, ye dama dama da shi, in ya so ya je sai omen naira biyar ya wanke ya je cira, ko ba haka ba? Saboda ya san abin da ke ciki. To haka waɗannan sahabbai lokacin da basu fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, haka sayyidina Umar ba tahuwa zai kashe manzon Allah ba? Yana cewa la buddali an aqtula Muhammadan, yace yau dole kawai in kashe Muhammadu saboda a zauna lafiya. Sai gashi kuma ya dawo ya musulunta. To shine abin da kullun ake cewa mutane, ka yi hakuri, waɗannan da basu fahimci addini ba kamar yadda kai ka fahimta, to su marasa lafiya ne, kai likita ne. Likita duk sanda yazo zai wa yaro allura, sai ga yaron nan yana cizon shi, yana dukan shi, yana bugun shi, yana zagin shi. Ran da yaron nan ya samu sauki, sai gan shi da lemo da abarba da ayaba da madara, yazo gaidawa, yazo gaida likita. To sanda ka kawo mutane alkhairi, haka lokacin da annabi ya kawo musu wannan alheri haka suka yi tayi. Ran da suka gane cewa kuma ashe wannan al'amari gaskiya ne, majinar shi ma ba su sakewa ta sauka kasa, in yi kaki sai su tare, sai su shafa a jikinsu. Yaya aka yi? Sun gano kan abin ashe. To shi yasa duk waɗannan mutane da za su zo su ne maka jafa'i, ba fada za ka yi da su ba, a'a sai Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Kai wa'azi, kai da'awa da hikima da kuma kyakkyawan hanya ta wa'azi. In za ka yi jayayya da su, kai jayayya da su ta hanyar da ta dace. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? To saboda haka cewa da ake ka gyara aqidar ka din nan, kamar jambo ne, duk sanda aka zo jambo daga zuwa asibiti aka maka magani akai, aka kawo plasta aka nade shi, sai kunkume karshen ta sai an yanke kafa. Amma aka zo aka wanke shi, aka wanke shi da magani, ko aka sa lemun tsami din nan aka wanke, to a lokacin da ake wanke wannan da dadi ba dadi? To sanda ake kokarin gyara aqida ka din nan ba dadi, sai kace yaran nan sun matsa mana kullun, sai sun zage mu, ba zagin ku ake ba, aljanna ake son mu shiga da mu da ku gaba daya. Mun fahimta? To amma babu dadi ne lokacin da ake gaya maka din, zaka ji akwai zafi, amma da zaka daure ka yaki shedanin da ke kanka, sai kaga cewa alhamdulillahi rabbil alamin, ashe alheri aka kawo maka. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? To dan haka imani din nan da aqida da ake cewa ka gyara kullun, kai kokari ka gyara, kar ka saki zama akwai kafirci ko shirka ko bid'a ko munafinci ko zindikanci a cikin zuciyarka. Dayan waɗannan abubuwa biyar wallahi alazim zai iya haramta maka aljanna. Allah ya kiyaye. To annabi ya ce duk wanda ya tashi ya salla da watan azumi yana cike da imani da Allah da kuma neman lada, to za a gafarta mishi zunuban shi, ufira lahu ma taqaddama min zambihi, za a gafarta mishi zunuban shi waɗanda suka gabata. To duk inda kaga irin wannan nasoshi, malamai sai su hadu akan cewa ai waɗannan zunubai da ake nufi kananan zunubai fa ake nufi. Dan kada daga shan ruwa ka tafi gidan giya ko gidan mata ko gidan gantali, ka je duk ka gama gantalinka ka dawo, kuma a zo ai kiyama ramadana ka ce ai shikenan, ghufira li ma taqaddama min zambi, gobe ma ka sake zuwa haka, ghufira li ma taqaddama min zambi. Ai mala'ikun da suke rubuta waɗannan koyayyen ubanka ne, zaka ji kunya wata ran zaka zaka ce yau gaskiya za su rubuta maka, babu shafewa yau. Allah ya kiyaye. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك, sai manzon Allah ya rasu al'amarin yana nan a haka, ma'ana an daina yin sallar ainihin jama'a, saboda rana ta farko dama annabi ya fito yayin sallah da su. Akwai dan asabari ne haka, ai kowa san asabari ko zana, to ya kan fito da shi tsakar gida da daddare, sai ya kewaye zai shiga ciki yana sallah. Sai wani sahabi ya zo wuciya, sai ya ji annabi na sallah da daddare, sai ya tsaya a bayan katanga yana bin sallah. Wani ma ya zo wuciya, sai suka jeru da gari ya waye, sai wannan ya ce ai je manzon Allah ya yi sallah, mun bi ta bayan gida. Sai wannan ya ce ai kai ba zan yi bacci ba da ni za a yi. suka zo suka taru masallaci ya cika tankam annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin gida to aka yi na daya na biyu na uku to ran na hudu sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake fitowa har wasu suka zo suna gyaran murya suna as-salata sala wacce suke yayi bacci ne sai da aka zo sallar asuba sai ya fito sai suka ce ya manzon Allah yau mun ta tashinka amma baka ji ba yace ina ji babu abin da ya hana ni in fito sai tsoron kada a ci gaba da yin tarawihin nan a jama'a Allah ya farlanta mana kuma za a gaza yanzu sallar tarawihin aka ce yanzu azumi ya fara zaka kowa masallaci ya cika har ɗan kwaya zaka ga masallaci duk masallaci zaka ya cika tunda duk an daure shedanu da iblisai duk wanda kaga ya je gidan giya ko ringanta ni da watan azumi shi kanshi shedani ne amma shedanu dai an daure su to duk wanda kaga ya kunnata ba ya sha to sunan shi dajjalun iblisun to faqra alaihi fawatiha suratul kafi shi a duk an daure su to yaya aka yi wannan abu kaga shi ma ya zama shedanin kanshi kenan to saboda haka yanzu wannan sallah ta tarawih inda an farlanta mutane ita me kuke ji azumi dama 10 ta farko 10 ta wuya 10 ta dukin sallah idan 10 ta farko to zaka ga masallaci na cika ana fara shiga 11 to daga liman sai waɗanda suke masu ƙarfin imani na gaske tunda ta zama jiki wasu sun watsar da ita to shine sai annabi ya ga in ya ci gaba da fitowa to Allah zai ga to ai suna son wannan abu bara a farlanta musu kuma ba za su iya ba to sai dai na fitowa sai ce naga aikin da kuka yi Allah ya saka muku da alheri amma naji tsoron fitowa ne dan kada a farlanta muku ashe asali menene yasa annabi ya ki fitowa tsoron ka a farlanta ba wai dan yin sallar a jama'a ba kyau ba ko to shine har annabi ya rasu akan haka ake thumma kana al-amru ala zalika fi khilafati Abi Bakr radiyallahu anhu haka al'amarin ya kasance a halifancin sayyidina Abu Bakr Allah ya kara mishi yarda wa fadrin min khilafati Umar radiyallahu anhu da farkon zamanin halifancin Umar shima haka aka kasance ana yi to wannan ainihin hadisi al-Imam Muslim da wasu malamai sun fitar da shi to haka al'amari ya kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama aka dakata daga yin tarawihi a jama'a amma mutane sun ci gaba da yi nan mutun yazo yana yi liman da mamu guda biyu wadannan haka suna yi a rarrabe to amma a cikin jama'a guda daya fa sai aka dakata daga yi saboda ga mas'alar da Annabi yake tsoro to a zamanin sayyidina Umar wata ran kamar yadda zamu zo mu ji shine yazo ya raya wannan sunna aka zo ana yin ta to dan haka sallar tarawih kamar yadda zamu zo mu ji ba fa bid'a bace a'a amma sunna ce sallar tarawih din kuma ayi ta a jama'a shine yafi to kaga wannan hadisi yana nuna falalar sallar tarawih ko tunda an ce duk gashi duk wanda ya tsaya ya salla da daddaren azumi za a gafarta zanuban shi wal akharu daya hadisin hadithu amr ibn murra shine hadisin amr dan murra al-juhani qala wani sahabi ne amr dan murra al-juhani yace jaa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama rajulun min quda'ata fa qala ya rasulullahi to kaga inda larabci yake bayar da mutane yanzu na an ce jaa sai ka dauka rasulullahi shine zai zama fa'ili to amma maf'ulu bihi ne muqaddam dan haka an kazo sai ka ce jaa sai ka ce fi'ilu madin wa huwa mabniyun ala fathatin zahiratin ala akhirih la mahalla lahu min al-i'rab rasula maf'ulu bihi mansubun bi fathatin zahiratin ala akhirih wa huwa mudafun Allahi mudaf ilayhi majrurun bil idafa wa alamati jarrihi al kasrati zahirati ala akhirih sallallahu alayhi wa sallama jumlatun du'aiyatun la mahalla laha min al i'rab rajulun fa'ilun marfu'un bi dhammatin zahira ala akhirih wa huwa mu'akhkhar min harfi jarrin wa huwa mabniyun ala al sukun la mahalla lahu min al i'rab qada'a ja'a majrur bimaza bimin wa alamati jarhi alkasrati zahira ala akhirih faqala tastamiru bil i'rab ma maf'ulu qala maf'ulu qala muqawwalul qawl maganar da aka fadi ita ce maf'ulun qala din shine yace jaa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama rajulun min quba'ata wani mutum quba'ata mun manta mun ce quba'ati mun yi i'rabin shi akan haka quba'ata zai zama ainihin majrurun ne bi fathatin zahiratin ala akhirih limaza li'annahu ismun la yansarif. Akwai sunaye waɗanda ba sa sarrafuwa a larabci, duk sunan bahaushe mabniyi ne, sunan bahaushe ba. Dalladi yazo, dalladi ya tafi, naga dalladi na wuce dalladi, ko ba haka bane? Muhammad yazo, Muhammad ya tafi, zan je wurin Muhammadu. Amma a larabci sai kace da ra'aitu Muhammadan, qala Muhammadun, bahabtu ila Muhammadin. Shi yana cancanzawa, naga Muhammada, zan tafi wurin Muhammadi, Muhammadu yazo. Haka yake kasancewa a larabci. To amma a Hausa, a larabci, amma a cikin larabci akwai wasu sunaye waɗanda yake ba sa ɗaukar wasu sunna. Akwai wani sunan kuma da yake ginanne ne diman da'iman, kamar Musa, Isa, duk waɗannan ginannu ne akan haka. Dan haka in ka zo ja'a Musa, sai ka ce Musa fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddara ala al-alif li'annahu ismu maqsur. Haka yake titir, baya zama Musaya, baya zama Musi, haka Musa din nan yake. To amma akwai sunayen da yake su kuma ba sa daukan kasara, kamar me? Kamar Ibrahima, Isma'ila, Ishaqa, duk waɗannan sunayen ba sa daukar kasara. To koda kasara ta zo, sai dai a sanya musu fataha. To in an zo li irabin su, to shine irin wannan, sai a ce ai majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-fatahatu zahira ala akhirihi. Limaza? Li'annahu ismun la yansarifu, saboda suna ne wanda bai sarrafuwa. Wannan babi ne na nahwu, kuma bari a ci gaba da falala azumi din nan kawai. Fa qala ya rasulullahi, wannan mutum yazo daga cikin kabila Quba'a, yazo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ya manzan Allah, ara'aita in shahidtu alla ilaha illa Allah, me kake gani in na shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah, wa annaka rasulullah, kuma na shaida kai manzan Allah ne, wa sallaitu salawatil khamsa, sa'annan nayi salloli guda biyar, wa sumtu shahara, na azimci watan ramadana, wa qumtu ramadana. Kaga falalar kenan inda za ta shigo, falalar da zaka ji an faɗi to ta shafi har da kiyamu ramadan. Kuma na miƙe a daren watan azumi, nayi ibada, sallah ko wani ibada daban, wa ataitu zakata, sa'annan na bayar da zakka. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi yace man mata ala hadha kana min as-siddiqin wa shuhada, wanda duk ya mutu akan irin wannan siffa zai kasance daga cikin mutane masu gaskiya, kuma mutane da kuma mutane waɗanda suka yi shahada. To waɗannan irin mutane kuwa suna tare da annabawa da manzanni. Karshe sai Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa, waɗannan sun dace da abokan zama. Aka ce annabawa da manzanni su ne abokan zamanka a aljanna, ai ka more. Wannan hadisi al-Imam Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban sun ruwaito shi da isnadi mai inganci. To kaji waɗannan hadisai guda biyu suna nuna maka falalar yin ibada da watan azumi, ko? To sai ce lailatul qadri wa tahdiduha, bayani akan falalar lailatul qadri da kuma ayyana wacce rana ce ne ranar lailatul qadri. Waɗanne alamomi ne za su faru a gane cewa rana kaza ita ce ranar lailatul qadri? Al-Sheikh Al-Albani yace al-faqratu thaniya, faqara ta biyu, wa afdalu layalihi lailatul qadri, dare mafi daraja daga cikin darerakin azumi shine daren lailatul qadri, li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam, saboda annabi ya ce man qama lailatul qadri, wanda ya miƙe a daren lailatul qadri yayi ibada, thumma wuffiqat lahu, kuma aka datar da shi wannan dare ya zama lailatul qadri din. Mun fahimci wannan ma'ana? Daren na lailatul qadri ne, kuma aka datar da kai ka tashi kai ibada, dan daren lailatul qadri ne kana ta share bacci kai baka samu wannan falalar ba. To aka datar da kai yau daren lailatul qadri kuma ka tashi kai ibada, imanan wahtisaban, kana cike da imani da Allah da kuma neman lada game da wannan ibada da kai, husira lahu ma taqaddama min dhanbihi, za a gafarta mishi zunuban shi waɗanda ainihin su gabata. Wannan hadisi ma Bukhari da Muslim da al-Imam Ahmad da wasu malamai su suka ruwaito shi. To a tsohon bugu na wannan littafi Qiyamu Ramadan, Al-Sheikh Al-Albani ya kawo da lafazin cewa ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. To daga baya sai gane wannan lafazi wa ma ta'akhkhara din bai inganta ba, shine sai ya cire shi. An fahimta? Duk malamai masu tsoron Allah ba ga kullum suna bincike, in suka ga abin da ba haka ba sai su cire a littafin su, in aka yi sabon bugu sai kaga sun gyara. Kullum muna buga misali, ya isa kowa ya fahimta a kasar nan, ko? Al-Sheikh Mala Abubakar Mahmudu Gumi yana karatu sai kaji ya ce wannan wuri ku cire shi sai kaji ya ce ku sa kaza haka har ya rasu ai wannan abu ne wanda yake duk wanda kenan ya fahimta tunda kowa yana dare haka ta faru insha Allah ku to shi yasa duk malami mai tsoron Allah kullum yana bincikan littafin shi menene na rubuta wanda yake yana buƙatar in duba in na duba naga haka ne in ba shi in ba haka ba sai in cire shi shi yasa muwaffa san da Imam Malik ya rubuta ta taninka yadda take a yanzu so 10 Imam Malik bai gushe ba kullun yana cire wasu abubuwa har tawaye gari ta zama yadda take dinnan a yanzu Allah ya shirye da mu to kaji wannan na nuna maka falalan laylatul qadri al faqratu thalitha gaba ta uku wa hiya laylatu 27 min ramadana ala al arje yace daren laylatul qadri shine daren 27 ga watan azumi ga magana mafi karfi ma'ana daren da aka ce daren 26 ai 27 ga watan azumi to in abinda muke so mutane su fahimta yanzu gashi muna yin karatu da daddare ko to yanzu yau fa daren juma'a ne ba daren alhamis ba to amma in muka zo sanarwa wurin karatu sai ku ji mun ce yau alhamis saboda dai a zauna da bahaushe lafiya amma yau ba alhamis bane kwata kwata yau juma'a ce to amma da zan zo in ce yau juma'a taraga sai a ce a alhamis to sai a ce alhamis din amma a shar'ance to yanzu yau daren juma'a ne daren da yake daidai da wannan rana kawai shine daren arafa wannan da aka hawo arafa to wannan daren da zai zo a gaba to shine daren arafa to wannan ne kawai kuma kowa ya san haka ina zaka fahimta in aka ce gobe wayewar gari gobe sallah to kowa ya san yau ne daren me daren sallah to haka al'amarin yake yau ba alhamis bane kwata kwata a shar'ance yau juma'a ce shi yasa dare ne ke fara zuwa sannan wuni yanzu gobe in gari ya waye Allah madaukakin sarki ya kai mu rana ta fadi to wunin juma'a ya kare to akan haka hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda ya mutu a daren juma'a ko a wunin juma'a za a ketarar da shi tambaya ko azabar kabari to kama a wannan daren yanzu in mutun ya rasu to shine ya shiga wannan falalar ko kuma daga wayewar garin gobe zuwa rana ta fadi to in rana ta fadi to juma'a ta fita an shiga daren asabar kuma kenan to daren 27 idan yau muka yi azumi 26 da rana dare yanzu yayi to daren 27 gobe wayewar garin ya zama azumin mu zai zama na 27 to wannan daren shine na 27 din jama'a mun fahimta wannan lokacin sai an yi gwari ne haka yawa kuma wannan da matarka za ta haihu yanzu din nan da za ka gwada ka gani shine 7 za ta kama yaushe juma'a za ta kama mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu sai ce daren 27 ne ga magana mafi karfi wa alaihi aktharul ahadith minha hadith zirr bin hubaysh yace mafi yawancin hadisai haka suke nunawa cewa daren 27 ne lailatul qadri qala saboda an yi sabani ne fa wasu ma ɗan shi'a ma cikin aqida su cewa suka yi babu lailatul qadri kwata kwata haka al-hafiz yahi kaito a cikin fathul bari wasu sun ƙaryata ta ne kwata kwata sun ce ma ba ta to wasu kuma suka ce akwai ta a shekara amma ba a azumin ba to shine maganganu akai masu yawa to kuma Allah ya ce wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah to shine nan zai kawo mana ainihin hadisi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da akai sabani akwai hukuncin shi akwai a wurin Allah to shine yace mafi yawancin hadisai haka suke nunawa daga ciki har da hadisin zirru dan hubais qala yace sami'tu ubay ibn ka'ab yaqulu naji ubay dan ka'ab yana cewa wa qila lahu a lokacin da aka ce da ubay dan ka'ab inna abdullahi ibn mas'ud yaqulu abdullahi dan mas'ud ya kasance yana cewa man qama sanata asaba lailatul qadri wanda diya ainihin cinye shekara yana kwana yana ibada da daddare to lalle ya dace da lailatul qadri mun fahimta wata dabara ce Ibn Mas'ud yayi yace in dai kullun zaka tashi kai ibada da daddare a cikin shekara to tabbas zaka dace da lailatul qadr kenan faqala ubayy radiyallahu anhu to saboda lokaci ya kure zamu karasa hadisin ne yanzu amma muka zo saboda muna kasawa akasar ne zamu zo in muka zo sai mun sake dauko wannan fakara amma dai yanzu muna son zamu ji hadisin ne tukuna mun fahimta ko to shine sai ubayy dan ka'ab Allah ya kara mishi yarda yace rahimahullahu Allah ya ji kanshi Allah ya ji kan Ibn Mas'ud amma yayi kuskure kenan ko